Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ana ci gaba da zaman tankiya a ciki da gewayen tashar nuclear Zaporizhzhia ta kasar Ukraine, yayin da masu bincike na kasa da kasa ke shirin gudanar da bincike a tashar mai hadari. Hakan da zuwa ne yayin da aka bada rahoton sabon tashin hankali a kusa da tashar a jiya Asabar. Rasha da Ukraine suna zargin sojojin junan su da harba makaman artillery akan tashar makamashin nuclear mafi girma a nahiyar Turai. Ma'aikatar makamashi ta ƙasa Enugotam ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojin Rasha sun yi taɓarin wuta a wurin sama da kwana guda. A wani martani kan wannan ikirarin, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarun Ukraine su ne suka yi ta harba makamai akan tashar har sau uku a cikin wuni guda da ya gabata. Mugan makamai 17 ne aka harba a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar. Ana sa ran nan ba dadewa ba, rukunin masu bincike daga hukumar kula da makamashin kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya IAEA a takaice za su je tashar domin yin bincike. Sai dai akwai damuwa game da yiwuwar hadarin yoyon makamashin idan makaman da ake harbawa ya taba wani bangare na tashar nukuliyar. Shugaban kasar Serbia ya ce Serbia ba za ta yarda a gudanar da taron ƴan ludu da madugo na nahiyar Turai ba a Belgrade a wata mai zuwa. Yana mai nuni da barazanar masu ra'ayin mazanjiya da kuma fargabar tashin hankali. Shugaban Serbia Alexander Vucic ya sanar da wannan shawarar soke taron na ranakun 12 zuwa 18 ga watan Satumba na buke ƴan ludu da madugo na Turai ne a wurin wani taron manema labarai, inda ya kuma ba da shawarar ƙara wa'adin Prime Minister Serbia wadda aka gano ƴar madugo ce. Mambobin kungiyar ƴan ludu da madugo ta nahiyar Turai sun zabi babban birnin Serbia ne shekaru uku da suka gabata domin amsar bakoncin bukin. Shugaba Vucic ya ce rikici da makwabciya Kosovo da matsalolin tattalin arziki suna cikin dalilan da ya sa mahukuntan kasar ta yankin Balkan suka ga cewa ba za su iya karban bakoncin taron kungiyar ba da zai hada da faretin bayyana kai. Masu shirya taron ludu da madugo sun ce dole ne hukumomin su ba su tsaro daga masu zalunci da ke barazana ga taron. Shugabar ƴan ludu da madugo ta Turai Christine Garina ta kira ga Prime Minister Serbia Ana Brnabic da ta cika alkawari da ta yi makama wannan bikin. A jiya Asabar, wasu ƴan bindiga da ba gano ko su wane ne ba sun kashe mutane shida kada suka raunata wasu biyu a wani harin kwantan bauna da suka kaiwa ayarin motoci daga ma'aikatar haƙar zinari a garin Bongo da ke gabashin Burkina Faso. Wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta ce a makon da ya gabata an tura wasu motoci biyar daga ma'aikatar haƙar zinari ta Endeavor su je su taimakawa wani ayarin motoci da suka makale a cikin tabo kwanaki da dama. An kai harin ne yayin da ayarin motocin suka sake dawowa akan hanya. Maharan sun auna motoci biyar da suka je taimakawa ne a lokacin da suka bar ayarin da kuma jami'an tsaro da ke tare da su. Kamfanin zinari na Endeavor da ke zama kamfanin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da ke Afirka ta Yamma bai ce ufan ba yayin da aka tuntuɓe shi. Sai dai nan take ba iya ganowa ba ko waɗanda aka kashin ma'aikatan Endeavor ne ko kuma na ƙawayensu ko ma masu musu aiki a wurin haƙar zinarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubu-dubatar mutane ne suka tsere daga gidajensu a arewacin Pakistan a jiya Asabar bayan wani kogi da ya batse ya lalata wata gada yayin da mummunar ambaliyar ruwan sama ta haddasa barda a fadin kasar. Ambaliyar ruwan mai karfi a lardin Kibar Patinkwa da ke arewacin kasar ta sa kogin Kabul ya batse, lamarin da ya lalata hanyoyin shiga wasu gundumomi. Sojoji sun karu da hukumomin kasar da na larduna wajen kai dauki ga ambaliyar, kuma a jiya Asabar babban hamsar sojan Pakistan ya ziyarci lardin Balochistan da ke kudancin kasar inda ruwan saman ya yi kamari. A ƙarshe, a jiya Asabar Prime Minister mai rikon kwariya a Iraki Mustafa Al-Kadimi ya yi kashedi cewa rikicin siyasan kasar yana barazana ga nasarori da kasar ta samu akan tsaro.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A halin yanzu dai shirin kasuwa ya zarci waɗansu kasuwanni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin sanin halin da dama saye da sayarwa musamman mata ɓangaren kayayyakin masarufi wanda ake amfani da su na yau da kullum. Ga yadda hirar tamu ta kasance tsakanina da su a waɗannan kasuwannin.
Ina tare da wata wanda ta zo yin cefane wanda kira malama Rakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum. Malama Rakiya, ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur, albasa da sauransu, ga shinkafa, ga kuma su taliya, na ga kina saya zaki je da miki amfani da shi. Farashin yana da sauki kuwa?
To alhamdulillah, farashi yana da dan sauki yanzu, ba kaman da ba da muke sayan tumatur $3.40, kashin $40 ya dawo $100, kashin $100 ya komo jaka. To yanzu alhamdulillah ya sauka, yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga. Da da muke sayan kajo jaka 16-15, yanzu kajo ya zama jaka 3.5 har 2.5 ma ana sai.
To ya ke gani ta ɓangaren shinkafa, mai da kuma sukari?
Kai, shinkafa da mai kan gaskiya ya haura. Mai da muna sai jaka da 40, jaka da 50, yanzu ya dawo har jaka da rabi. Shinkafa ban san kilo, muna sai jaka 10, yanzu 11, akwai 12.5, akwai jaka 10-11. Hawa.
To ya kaman kuma kilo 50 fa nawa kuke saya?
Da muna sai 21 babu, yanzu 22, 23.
To yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku, gashi ga corona, ga kuma yanda aka rufe kan iyakokin?
Ba abin da zamu ce, sai mu ce alhamdulillah, Allah dai ya rufa mana asiri, amma ana cikin wani hali kamar dan wa'ansu abincin sun yi tsada.
To ya kaman kuma ta ɓangaren su naman miya da sauransu domin yin girke-girke na?
Nama yana nan a farashinsa, ba a ƙara farashi ba, sun rage dai awon ne dai bai da auki kaman da, amma farashinsa na nan. Mai ƙashi yana nan jaka da rabi, kilo ɗaya jaka 3, mara ƙashi kuma yana nan kilo ɗaya jaka 3.60.
To yanzu ya kuke yi kuma da ɓangaren su planti da dankalin turawa da sauransu?
Wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabin inda dai suke zuwa sara, dai wannan duk an rufe bai wuce. Yanzu wannan ya yi dan sauki da sauki, planti na da dan sauki, kuma masu dankali duk dai da sauki. Shinkafa da mai ne dai gaskiya ya haura.
To yanzu wani kira za ki yi wa gwamnatin ƙasar Kamaru?
To ni dai ina kira da gwamnatin ƙasar Kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai da kayan dai abinci na ci dai a sassauta.
Ya kuma biredi da sarutun da an fi amfani da kayayyakin fulawa?
Fulawa ma an ƙara masa farashi, shi ma ban san kilo ana saye. Muna saye da jaka 8 yanzu, muna saye da jaka 6.5, jaka 7, yanzu jaka 9 ne. Shinkafa ta kilo kuma ana sayen shi 12-13, yanzu ya ƙaura har sai zane shinkafa. Akwai lokacin da aka saya ma har 16 shinkafa.
Ina nan a wata babbar kasuwa da ke birnin Duwala, cibiyar kasuwancin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Anda na shigo shagon wani babban ɗan kasuwa mai sayar da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa, man girki da kuma sauran dai abubuwan gabaki ɗaya. Alhaji, sunanka?
Mala Awolu,
ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sayar da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta?
To yanzu kam alhamdulillah, muna ganin cewar farashi an samu sauki da shi, insha Allah. yanzu kaman shinkafa limoms ita muna sayar da ta kan yanzu jaka 19 daraja haka muna kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sayar da ita 15 daraja akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sayar da ita 16,000 sensa yawa sauran shinkafa su telandan wadannan kan fulo mumman ba a samu su ma su sa kasuwa
to a ta bangaren man girki kuma da sukari ba
yawa man girki kaman mayor muna da koshi akan kenzemile wutsan kuma muna sayar da shi 16,000 sensa haka
na ba to sukari buhu na gutara
sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka
to ya kace ganin a gurin ƙara muku kuɗaɗen haraji da gwamnati ka saka mutunci shin kuna dan samu kusa ko a yanzu da yake akwai corona ko ba
to alhamdulillah kan muna dan fita kan sai dai mu yi wa Allah alhamdulillah kawai tunda da abin da aka samu sai dai mu ce alhamdulillah kuma mun nemi albarka kawai tunda mu musara kan da take yau gobe sai Allah
to mala walu ya kace ganin kuma rufe kan ya kuci da aka yi na kasashe daban-daban musamman akan wannan abatu na corona yana kawo muku ci gaba wajen gudanar da hakuri kasuwancin ku
to wannan al'amari kam mun ni ba abin da zan ci a kai sai rin sha alhamdulillah ga dukkanin halin da muka samu kanmu shi musulmi abuwan da ya zamanto duka duniya ce ya tama mai da wannan al'amari mu kamar kasar kamar gaskiya alhamdulillah muna cikin lafiya da zaman lafiya kuma har yanzu
muna kira zaka ga gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar ne kuma
to gaskiya muna godiya ga gwamnatin Kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci akan wani kasashe da yawa muna nan a cikin Kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurin su mu anan sai mu gode wa Allah fasike mun ga cewa anan a cikin Afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tunda corona ta soma kaman kamar ba
kamar Allah na gode
an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya ba mu lafiyar zaman lafiya
ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu mai suna Marabi Ismaila malam Marabi Ismaila barka da warhaka
ya harkokin kasuwanni
ba
godiya jama'a da na shin ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta ne wannan yau
alhamdulillah wato abin da muke fuskanta a yanzu kan ba za mu ce muna fuskanta wani abu da tsanani haka ba amma muna dan fuskantar da wasu ɗan matsaloli wanda ba su taka kara sai karya ba wato kamar su masu ciwon kajin suna mana kukan cewar wato kudin abinci ya karu sanadiyyar corona kudin abincin ya karu yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba
to shin a wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashin ya tashi koran zadi
wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake tsammani saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sayar da gasassun kaza a da a yau ma kuma gasassun kaza ita ma jaka uku muke sayarwa
to su waɗanda suke ya tsara muku da kaji a nawa suke tsara muku kenan
suna tsara mana a fure yadda muke ɗauka a da muna ɗauka jaka $40 zuwa $60 yanzu mun dan samu dai karin $20 na kai to kuma wannan karin $20 ba zai hada a ce za a sayar da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to yasa ya muka kura muke sayar da ita a kan jaka uku kamar yadda kowa sai
to kamar masu ciwon kajin wanda ke kawo muku a shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman a wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga boyi wannan suke da girma ko ne wasu da girma
wato kasan na ga ma cewa abincin ya dan samu tangarɗar shigowa shi yasa saboda matsalar corona shi yasa aka samu wannan matsalar aka kara kudin abincin kaji shi yasa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi yasa wasu maimakon a bari kajin su kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su fasu wasu kwana 35 wasu kwana 40 su cire to sai sake samun daga kajin wasu manya wasu kanana
to baka samun korafi daga wajen customer ka
eh to alhamdulillah ba za ce ba za samu korafi ba ka amma saboda su ma kansu masu sayan su san cewa a yanzu ga halin da ake ciki kuma mutum ya ce ma kai kazanar ta ya kankanta sai ka ce to yanzu ai muna cikin matsalar corona ne har yanzu ba gama fita ba to sai ga mutum ya fahimta ya ce ya siya haka
to yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na ɓangaren corona da kuma yadda za a shigo da kayayyakin abincin kaji
to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin ta ko muna kara kira da gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ga abin yayi sauki ko mutane su matalakawa suna sayan kayan da sauki
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Rabina Naji Idris daga Equator kaga dama Bauchi DCC zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam domin idan babu zaman lafiya to ibada ma baka samu zarafin yin sa ba abinci ma zaka ci ba zaka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya to zaman lafiya babban abu ne kamar da litafi mai tsarki a cikin litafin Ibraniyawa sura ta 10:12 a ta 14 ta mana magana amma ma matsumin na Kirista cewa mu ne zaman lafiya da kowa tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce mu kowane irin almubazzaranci na rayuwa idan har ba mu zauna lafiya da juna ba bamu kuma zaman tsafta da juna yadda ya kamata ba zai wuya mu ga darajar Ubangiji zai wuya mu shiga mulkin Allah so zaman lafiya yana da tushe a cikin litafi mai tsarki ya sanu sai yake mu zaman lafiya da kowa har ma makiyan mu ma aya ta ce mu ba su abinci idan ayan ta yi magana cewa idan makiyan ka na jin yunwa ka ciyar da shi idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi in ma ba ya da sutura ka ba shi sutura abinda litafi mai tsarki ya koya mana kenan to zaman lafiya na baya samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah kuma zaman lafiya din na mu Kirista tun dai baya kawo zaman lafiya sai wancan yana bukatan zaman lafiya wannan ma yana bukatan zaman lafiya sannan za a yi zaman lafiya muna da addini da yawa a Najeriya musamman a Najeriya muna da addinin musulunci da na Christianity to addinin Christianity da musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba zai yiwu ba domin mutum dai baya neman zaman lafiya ko da kai neman zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba to amma dole ne mu hada kai su nemi zaman lafiya da mu mun yi zaman lafiya da su kamar yadda litafi mai tsarki ya faɗa mana yasan musu ya riga hore mu da mu zaman kauna da kowa don har da muke ma aya ta ce mu zaman lafiya da su so saboda haka litafi mai tsarki ya faɗakar da Kirista muhimmancin zaman lafiya ubangiji Allah muna godiya saboda kai ka umurce mu da mu zaman lafiya da kowa har da muke mu da abokan gaban mu in ba tare da zaman lafiya ba za mu ga darajar ka ba Allah mun roke ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna musamman Najeriya akwai kabilanci akwai bambancin addini Allah na roke ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna nagode saboda ka ji mu albarkacin Yesu mai ceton mu
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu yi magana ne akan ciwon haƙori Ciwon haƙori ciwo ne dake addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasa shi kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko rubewar haƙori ganin cewa ciwon haƙuri ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙuri, Dr. Mustapha Dan Juma, dake aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙuri. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasashi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzaɓi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a jikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taɓa sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan, mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ka ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ka ga ana samun kumburi. To wannan da ba. Akwai kuma ciwon da ake samu na dasa, shi ne ke kawo ciwo, za ka ga ƙwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma kan sa dasashin mutum ya ɗan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasashi da shi kan haƙori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayaninka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda za ka ga kogo a haƙori, shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kaman abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiransu refined carbohydrates, wasu suna iya makalewa kaman su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Kin san shi kan haƙori a matauna din inda yake, abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka, abin da haka yake. So yakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum, wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu, wanda yake wannan zai iya koye ma haƙori illa ya sa shi ya taushi. Bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda ya fi komai ƙarfi a jikin mutum, amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ki ga kaman abu ne wanda yake da property na metal. So waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin su za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin abin mai sanyi ya shiga bakin shi, zai dinga jin sanyi yana ɗan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali, in kuma bai ɗauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai, in mutum bai kula sosai ba sai ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai zo a ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu, karshen sai ga ana maganar cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma idan mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita a ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din su. Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
Eto, ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature ne bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. Haƙori shine wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi, wanda yake shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai ƙara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da Turanci, to wannan pop chamber din zai lace zai sauka ƙasa. Kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun, to amma ba zai iya cirewa saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe. Sai ga mutum sai kaga dasa shin shi ya kumbura, saboda ƙwayoyin cuta za su zo su haɗu da ƙwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam, za a samu rikici tsakanin su. So har kaga dasa shin mutum ya kumbura, daga nan sai kaga ya ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system sai kaga mutum ya samu lafiya. So actually da shi dasa shin da haƙorin suna tafiya ta dan juma ne da dan jummai.
Ta yaya kamata mutum ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa, da kuma irin kaga haƙori ya canja launi yayi ruwan dorawa ko kuma baki ko makamancin haka?
Alhamdulillah, kamar yadda na faɗa, kula da tsafta baki shine kashin bayan kariya da cututtuka na haƙori. Banda wannan, musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci, a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata, musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina haƙori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma haƙori. Idan yaro bai samu abinci ba, kwarai da gaske zaka samu cewa yana da matsala wajen haƙoransa. Zaka ga cewa development din haƙorin an samu matsala wajen gum tissues din shi. Na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla sau biyu a shekara, mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi, bashi shawarwari
koda
haƙorin baya ciwo, ya kamata mu ce a bashi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin, a sassa magunguna wanda zai bashi kariya na wata shida. To bayan wata shida kuma ya ƙara koma, to mutum yana ka zaga cewa koda akwai ramin da shi bai sani ba, shi likita zai sani, zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Mustapha Danjuma Abubakar,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com. Na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.